sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka Almasihi Garba ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 10 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Sarfilo da kanin labarai.
Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin cigaba da gwagwarmaya don juya nasarar da zaɓen shugaban ƙasa Joe Biden ya samu a zaɓen da aka yi a ƙasar a watan jiya. Sakataren Jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi jiya Laraba cewar samar da agaji a yankin Tigray na Habasha shine abin da zai sa a gaba. Wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Sudan na cikin wani mawuyacin lokaci yayin da take sauye shekara zuwa tafarkin demokaradiyya.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji ƙarin haske kan zaben ƙasar Ghana wanda shugaban ƙasar ya sake ci. Za kuma aji cewa Majalisar Wakilan Najeriya na bin diddigin naira trillion 8 da ake zargin an yi kwana da su ta amfani da wasu bankunan waje.
Duk duniya banda Najeriya ba inda wata ƙasa take da wani bankin wani ƙasa zai zauna ƙasarta ya rinka tazanta.
To, ko me yasa wasu manyan hadiman shugaba Buhari ke kokarin hana bayyanarsa gaban majalisa kan batun tsaro yau?
Awa shugaba ƙasa adalci ba, kasancewa yake tanzan ba.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin ci gaba da gwagwarmaya don juya nasarar da zaɓen shugaban ƙasa Joe Biden ya samu a zaɓen da aka yi a ƙasar a watan jiya. A wata sabuwar ƙara da aka shigar kotun koli bayan da babbar kotu ta ƙi amincewa da wani yunkuri na soke nasarar Biden da ya samu a jihar Pennsylvania da ke gabashin ƙasar. A wani takaitaccen hukunci ranar Talata, kotun koli ta yi watsi da buƙatar da 'yan jam'iyyar Republican na Pennsylvania suka gabatar na neman soke zaben Biden na ƙuri'u 81,000 a jihar, wanda shine karo na farko da babbar kotun ƙasar ta yanke hukunci kan zaben. Hukuncin shine na baya-bayan nan da aka samu na ƙarar raki masu yawa a duk faɗin ƙasar ga Trump da yaƙin neman zaɓensa yayin da yake ƙoƙarin ci gaba da kasancewa kan muƙaminsa na wasu shekaru huɗu. Fafatawar shari'a da ake a kotu na zuwa ne yayin da aka shirya ranar Litinin za a kaɗa ƙuri'un kwaleji waɗanda ke tantance wanda ya yi nasarar a zaɓen shugaban ƙasar Amurka, kuma mai yiwuwa a tabbatarwa da Biden ƙuri'un da ya samu 306, wanda ke zuwa daidai da ƙuri'un da Trump ya samu a zaben shekarar 2016 lokacin da ya ayyana cewa ya yi nasara da gagarumin murrin jaye a kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. A ɗaya ɓangaren kuma, ɗan zaɓen shugaban Amurka Joe Biden Hunter ya faɗi jiya Laraba cewa lamarin harajinsa suna ƙarƙashin binciken gwamnatin tarayya, lamarin da ya sake bankaɗo da tambayoyi game da harkokinsa na kuɗi batun da bai yi tasiri ba a yakin neman zaben mahaifinsa. A cikin wata sanarwa da ofishin karɓar mulki na zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden, Hunter ya ce ya samu labarin binciken ne a ranar Talata, sai dai bai yi bayani dalla-dalla game da lamarin ba. Na ɗauki wani al'amari da matuƙar mahimmanci, amma ina da ƙwarin gwiwa cewa ƙwararren bincike da cikakken nazari na zahiri game da wannan al'amura za su nuna cewa na gudanar da al'amura na bisa doka da yadda ya kamata game da amfanin ƙwararru masu ba da shawara akan haraji, in ji shi a sanarwar. Hunter Biden ya rade yana takun saka da shugaban Donald Trump da magoya bayansa waɗanda ke zarginsa da cin ribar alaƙar siyasa da yake da ita. Trump da magoya bayansa sun kuma gabatar da zarge-zarge marasa tushe na rashawa da ke da nasaba da aikin Hunter Biden a Ukraine a lokacin mahaifinsa ya kasance mataimakin shugaban ƙasa kuma yana jagorantar mu'amalar gwamnatin Obama da ƙasar da ke gabashin Turai. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi jiya Laraba cewa samar da agaji a yankin Tigray na Habasha shine abin da zai sa a gaba. Guterres ya ce, ina sake jaddadawa, samun damar bada taimakon agaji ba tare da bata lokaci ba da kuma gaggauta dawo da bin doka a wani yanayi mai tsaro da kuma mutunta ƴancin dan adam tare da share fagen samun sulhu na gaskiya da kuma dorewa. Guterres ya faɗi hakan ne a wani taron tattaunawa tare da shugabar kungiyar tarayya Afirka Musa Faki Muhammad. Da yake amsa tambayoyin manema labarai, Guterres ya ce ya yi waɗannan kalamai ne ga Prime Minister Habasha Abiy Ahmed, kuma akwai cikakke karbuwa daga Prime Minister na buƙatar fuskantar wannan alƙibla. Ranar 4 ga watan Nuwamba ne fada ya barke a yankin da ake rikici a arewacin Tigray tsakanin kungiyar ƴan tawayen TPLF da sojojin Habasha. Dubban mutane ne ake jin an kashe a rikicin wanda ya raba mutane sama da miliyan 1 da mahallansu, ciki har da ƴan gudun hijira sama da 45,000 da suka tsere zuwa makwabciyar ƙasar Sudan.
Anjima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana, inda kamar yadda aka ji a rahotanninmu da suka gabata, shugaba Nana Akufo-Addo ya sake cin zaben. A cewar shugabar hukumar zaben ƙasar Jean Adekoye Mensa, Ridwan Abbas na tafi da rahoton.
Madam Jean Mensa dai ta ci gaba da cewa a ƙarshen zaben gaskiya da adalci da an kai gagaga a takarar shugaban ƙasa. Jimlar zaɓe da aka kaɗa halattattu ne 13,434,574, wadda ya yi kashi 79 na jimlar waɗanda aka yi rajista baki ɗaya. A ƙarshen zaɓen, Nana Addo Danko Akufo-Addo ɗan takarar New Patriotic Party ya samu ƙuri'u 6,730,413, wadda ya yi kashi 51.59 na jimlar ƙuri'u da aka kaɗa. John Dramani Mahama na National Democratic Congress ya samu ƙuri'u 6,714,889, wadda ya yi kashi 47.36. A dalilin haka, a bisa wannan iko da aka bani a matsayin jami'ar zaɓe na shekarar ta 2020, akan haka nake gabatar da Nana Addo Danko Akufo-Addo na jam'iyyar NPP a matsayin wadda aka zaɓa shugaban jamhuriyar Ghana. Jama'a dai, bayan wannan sakamako sun shiga gari suna shiwa da murna na wannan nasara da suka samu. Ga yadda zababban shugaban ƙasa Akufo-Addo ya yi amshi ga sake zaɓinsa da aka ba da sanarwarsa.
Just as I've been doing since January 2017, I give you my word.
Kamar yadda nake ta yi tun a shekara ta 2017, na ba ku tabbaci cewa zan ci gaba da yin aiki tukuru in gina ƙasar Ghana mai wadata da ci gaba da muke ciki. A shirye nake in yi duk abin da zan iya yi da ƙarfina in cika aiki na wannan sabon ƙuduri don tabbatar da imani da kuka yi da ni. Ina tabbatar muku zan yi ƙoƙari na yadda ba zan ba ku kunya ba. Ita dai jam'iyyar NDC da shugabanta John Dramani Mahama sun hau tudun naki don sun ce fau-fau ba su amince da sakamakon zaɓen ba kuma da su nemar wa jama'a haƙƙinsu tun da an ƙi bayyana haƙiƙanin sakamakon zaɓen. Ridwan Allah Muktara ba sashen Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashin Gumel da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Sudan na cikin wani mawuyacin lokaci yayin da take sauyi sheƙa zuwa tafarkin demokaradiyya, kuma tana buƙatar goyon bayan ƙasashen duniya don shawo kan ɗimbin ƙalubalen tattalin arziki. Rosemary DiCarlo, shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya, ce kan harkokin siyasa da samar da zaman lafiya a Sudan da Sudan ta Kudu, ta yi jawabi ga kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ranar Talata a birnin New York ta yanar gizo. Sudan na iya ci gaba da takatsantsan a sauyinta, amma har yanzu ana iya fuskantar wannan ci gaba ta hanyar dimbin kalubale da ke fuskantar ta. Ya zama wajibi akan mu duka mu tallafa wa Sudan a kokarin da take yi na ganin an samu shugabanci na demokradiya, ci gaban tattalin arziki da kuma hada kan al'ummar kasar baki daya, da Kalo ta fada wa kwamitin. Ranar 19 ga watan Disamba ne za a cika shekaru biyu da fara babbar zanga-zangar kasar, wadda ta kai ga sojoji suka hamɓarar da shugaba Omar al-Bashir a watan Afrilun 2019. Tawagar tattaunawa daga gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban sun amince da miƙa bambance-bambancensa a fassarar dokokin shari'a ga kwamitin haɗin gwiwa da kare amincin tattaunawar zaman lafiya da ke gudana, tare da aiwatar da aikin bisa gaskiya da amana da azama, a cewar ƙa'idojin zaman da dukkan ɓangarorin biyu suka amince da su a makon da ya gabata. Muryar Amurka ta samu wasu kwafi na ƙa'idojin 21 wanda aka yaba a matsayin wani ci gaba bayan tattaunawa kusan watanni uku tsakanin ɓangarorin biyu da aka fara a ranar 12 ga watan Satumba. Zalme Khalizad, wakili na musamman na Amurka don sasanta Afghanistan, ya kira shi muhimmin tarihi, kuma ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mutanen Afghanistan yanzu suna sa ran samun ci gaba cikin sauri kan tsarin siyasa da tsagaita wuta. Jiya Laraba, ƙasar Pakistan ta ce an kashe sojojinta biyu a arangamar da sojoji suka yi da India a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. A cikin wata sanarwa da aka fitar cikin dare, mai magana da yawun sojan Manjo General Baba Iftikhar ya zargi sojojin India da tsokano fadan, wanda ya kai yarjejeniyar tsagaita wuta kan abin da ake kira line of control, wanda ya raba Kashmir tsakanin ƙasashen biyu masu gaba da juna da makaman nukiliya. Iftikhar ya yi ikirarin cewa sojojin Pakistan sun amsa yadda ya kamata kuma sun yi asara mai yawa akan sojojin India. Fadan da aka gwabza a yankin na Himalaya da ake takaddama a kansa ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'an tsaron Pakistan ɗin suka ce sojojin ƙasar da suka haɗa da na sama da na kuma ruwa an sanya su cikin shirin kota kwana don kiyayewar kai hari akan iyakar India.
Gaida Sarfi da Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya, inda ƙilu ke neman jawo bau game da zargin ɓacewar naira wajen tiriliyan 8 da ɗan kwarmoto Dr. George Ubu ya yi, ganin yadda majalisar wakilai ta fara nuna sha'awar sanin yadda aka yi hakan. Madina Dauda gare ki.
Dr. Ebo ya ce tun shekara 2016 da 2017 har zuwa 2019 yake bin diddigin waɗannan kuɗaɗe. George Ebo ya ce ya kawo kuka majalisa ne saboda ya samu amincewarsu a matsayin masu sa ido kafin ya garzaya kotu.
The money we're talking over 8 trillion naira, our own budget in Nigeria.
George Ebo ya ce waɗannan kuɗaɗe da yake bin diddigin su suna da yawa. Idan kika fassara dalar Amurka biliyan 25 zuwa naira, zaki samu yawan kuɗi naira trillion 8 har sun isa a yi kasafin kuɗin wannan ƙasa da su. Shi kuwa ɗan majalisa mai wakiltar Kaduna ta Kudu Muktar Ahmed ya ce abin takaici ne a ce irin waɗannan kuɗaɗe masu yawa sun salwanta.
A shekarar nan da zamu shiga ta shekara ta 2021 budgetin Najeriya trillion 10 ne. Muna to ga kamfani guda ɗaya an ce wai a shekara 8 an fitar da kuɗi kusan trillion 4. To kin ga abin bincike ne. Kamfani guda ɗaya, kamfani nawa ne suke kasan? Kamfani nema na kasashen waje, kamfanonin mai ɗin nan da sauransu, in za a tsaya a yi aiki tsakani ga Allah, ina ganin za a tattaro kuɗin da za a samu ma jama'a abin da za a yi insha Allah.
Mai magana da yawun Dr. Ebo ta fasarar Hausa, injiniya Magaji Muhammad Yaya, ya ce in har ana so a samu nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa, to fa sai an ɗauki wasu matakai.
A duk duniya banda Najeriya ba inda wata ƙasa take da wani bankin wani ƙasa zai zauna ƙasarta ya rinka tatsanta kuɗaɗenta su rinka turawa ƙasar waje sai Najeriya na kaɗe, saboda su nuna cewa ba su da kishin ƙasa, ba san ciwon kansu ba. Na kiran shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari duk wata ƙasa kada a yaddar mata ta yi banki a wannan kasar, sai dai su amfani da bankunan mu su ci ribansu, su ba mu haraji, su tafi da adinsu.
An samu halartar wakilan shugaban babban bankin Najeriya da na bankunan Standard da Stanbic IBTC da kuma kamfanin sadarwa ta MTN. An daga sauraron ba a san har zuwa watan Janairu na shekara 2021. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina. To a yayin da ake jiran abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gaya ma majalisar tarayyar kasar game da matsalolin tsaro a yau, sai gashi kuma wasu manyan hadimansa na nuna alamar dikyar a wannan zaman, suna kafa hujja da cewa ba a bayyana dabarun yaki. Dan jin abin da ake ciki, wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tuntubi ministan shari'a kuma Attorney General din Najeriya Abubakar Malami, wanda shi ma ya ce
shugaban kasa shugaba ne mai cikakken iko kuma ba shi da wajarci a tsarin mulki na yin shela, na yin kuwa da ainihin bayyanar da matakai waɗanda ya ɗauka domin kai Najeriya ga nasara ta fuskar sabon nasarorin tsaro.
Ana ganin ku ne magoya bayansa kuka yi tukun-tukun hana shi zuwa domin ya amsa gayyatar da shugabannin majalisa suka same shi suka yi masa, kuma har an sa rana har an ma shirya za a je.
Dan kana magana abin da ya danganci ci gaba da limana wadda ta danganci Najeriya da kuma tsari na doka tsarin mulki, to magana da ta danganci kuskure ma irin ta shawa da makamantansu ba ta tabbata taso ba. Yan majalisar nan wani baka iya wa wani kaidi, baka iya mai birki kan tambaya wadda ta danganci a hanyoyin da an ka riga nasarorin da aka samu ta fuskar tsaro. Saboda haka idan wannan tambayar ta taso kuma ni shugaban kasa bai bada bayanin ta ba, in ya bada bayanin ka bane, in bai bada bayanin ka ba bane, a cikin wannan yanayi to kamewa shi yake zama alheri.
Amma wasu na ganin yanka kusan mutane 100 a cikin gonarsu da yan kungiyar Boko Haram suka yi, ya kamata a ce hankalin kowa ya tashi kuma a kira shugaban kasa shi bada bahasin me yasa aka kasa kare wannan mummunan barna da ba a yi ta ba kafin ya zo mulkin Najeriya.
Yanka mutane da aka yi da dama a cikin tsawon shekara 2-3 cewa a lokaci guda an je masallaci a cikin birnin Kano, yan ta'adda sun yi tafiya ta kilomita 700 daga Sambisa zuwa Kano, suka kashe mutane 300 a lokaci guda. Kokarin da shugaban kasa ya na rike sirrinsa akan matakai da ke da nasaba da wannan yaki, su suka sa aka kai ga nasarar kwato ƙananan hukumomi 14, su suka sa aka kai ga nasarar kwana a tashi wata shekara babu tashin bom. Yau an waye gari majalisa ta nemi cewa a fallasa waɗannan matakai ga 'yan ta'adda, a waye gari su mai da martani ba wa shugaba ƙasa adalci ba kasancewar yaƙi ɗan zamba.
To a gaida Umar, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka huiwa.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙwararru da muka gayyato a wannan shirin sun bayyana al'ada a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ababen da ke assasa cin zarafin iyali, suka kuma shawarta hanyoyin mutunta juna. Yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa, mai ilimin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali, da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kori.
Oi barista.
Na'am.
Magana nan da muke an yadda wannan physical assault da kuke kira.
Na'am.
A kai mu mace mahan gurba bai dace ba. A hana ta abinci bai dace ba. A hana ta wasu abubuwa ko a faɗa mata lafazi ne mara daɗi mummuna bai dace ba. Wannan hanyoyi ne ke ganin maza ya kamata su dinga bi a duk lokacin da aka samu takaddama. Za su yi amfani da wannan hanyoyi don su dawo kan 'yan uwanki mata kan sahu.
To na so dai ban fadi wannan ba gaskiya amma dai kuma Mahmud ban zo ka juyo min da kan dai ba kaga kaman dai yanda ina nan akan matsayina na cewa al'adar Bahaushe da addinin sa duka abu daya ne saboda ma in ka duba a cikin sources wato hanyoyin da aka samu shari'ar musulunci akwai duk dalibin shari'a ya san cewa hanyar da ake samun shari'a ta addinin musulunci hanya biyu ne akwai primary source wato ginshiki na farko akwai ginshiki na biyu a ginshiki na farko din nan muna da qur'ani da hadisi da ijma'i da qiyasi su ne primary source of shari'a ginshiki na ƙarshe suna da yawa da yake daidai da abin da muke magana a cikin yanda ake samu shari'ar musulunci da addini ya yadda da shi akwai urfu wal a'adat wato al'ada da ɗabi'un mutane addini ya ce in suka zo ba su ci karo da koyarwa ta addinin musulunci ba a karbe shi a tafi da shi so anan zaka duba ka yadda da ni cewa duka tsarin da Bahaushe yake da shi na al'ada sun yi daidai da abin da addini ya koyar da shi illa iyakaci ya saki wa'annan abubuwa ya je ya kama wani abu wanda ba shi ne ba wanda shi ya haifar da irin wannan yanzu kaman misali yanda mu koma kan tambayar da akai ita mace yanda Allah ya halicce ta ga halittarta da tsarin jikinta she is soft wato mai laushi ce akwai misali yanzu matarka addinin nan dai da nake faɗa akai ya koyar da mu al'ada mata ku yi hakuri zan saka mani wani sirri kin ga mijinki ya nuna miki yau bai damu da ke ba yana share ki yana wulakanta ki wallahi tallahi ya fiwa mata ciwo akan ya dake ta ko ya hana ta kudin cifa ne ta ga ya fita daga harkarta za ta shiga ta yi ta yin ta gobe ba za ta maimaita wannan laifin ba ko kuma za a dau daun dogon lokaci kafin ta maimaita shi sannan abu na biyu da maza ya kamata su kalla wajen hanyar hukunta matansu wallahi yau a ce za a yi biki ka hana ta ko ana suna ko ana taro a gidansu ka hana ta wallahi wannan abin ya fi mata ciwo akan kamare ta saboda wannan marin da za ka yi mata raini zai jawo maka in ba kai wasa ba yanda muke fama da rashin tarbiyyar nan za ta iya ce ma Allah ya isa
wace rama
yes of course akwai wacce za ta iya rama in ka san daga inda ka dauko ta za ta iya ramawa ya danganta daga inda ka dauko ta in wacce ka dauko wacce za ta zumbura baki ce za ta zumbura baki in wacce za ta yi murguda baki ce za ta yi in wacce za ta yi Allah isa ce za ta yi akwai wacce a inda ka dauko ta ma in ka mare ta rama za ta yi amma yau idan ka ce ana biki na kawarta ka ce kin tuna rana kaza kin laifi kaza to yau hukuncin ki ba za ki je bikin nan ba
to
sai ta fi jin shi a jiki
Dr. Hadi Musa wai menene rawar da wataƙila al'umma da iyaye za su saka wajen warware dan abinda yake damun mutane shine yadda wannan abu yake ta hayayyafa yake ta yadu a yau ga rikici a can gaban yan sanda yau hizba ne can an kai ma asibiti can haka abubuwa sannan wannan tarzomar tana karere zamantakewar aure a yi saki a bar yara a sasakai saboda su kansu matan ki da aka bari ko wacce aka kawo ba za ta bada kulawa da ta dace ba dole yana taimakawa wajen gurbata al'umma me al'umma ya kamata ta yi tunda shi dai gidan nan shine daga shi yake yaduwa ya zama wato unguwa ko gari ko al'umma ko kuma kasa misali to su al'umma din tunda in akwai waccan in akwai matsala a wannan gidan da ita a can da ita anan gaba daya ya shafa al'umma din ne har ma inda bai farin ba me ya kamata al'umma su dan a rage wannan kai duka din da yawan kashe-kashe da raunata juna
to abu na farko da al'umma ya kamata su yi shine abin da kuke yi ta sadaukar da gidajen kafafen yaɗa labarai gurin awareness wayar da kan mutane karatun da za su je su zauna a gaban malami a soro a yi ba su je sun yi ba to yanzu gashi kun samar da dama da ake gaya wa al'umma cewa wannan abu kaza da ake yi ba daidai ba ne wani ma bai san cewa wato takure mata sai hana ta ce ba ne laifi ba ne to na ɗaya kenan na biyu kuma abinda al'umma shi ma ya kamata ta yi shine na sha faɗa duk lokacin da aka yi sallah musamman sallar asuba da sallar magariba to a samu wani bawan Allah musamman limamin ko ladanin ya tashi a minti daya kada ya yi fiye da minti daya yace assalamu alaikum al'umma tunatarwar mu ta yau shine jama'a ji tsoron Allah kuma a kula da mata kada a rinka zagin mata kada a rinka dukan mata wata rana sai tashi ce assalamu alaikum jama'a mu ji tsoron Allah sanarwar mu tunatarwar mu ta yau ita ce a kyautatawa mata gurin cifane shi rabin minti daya kada ya taba wuce minti daya to anan al'umma za su samu sannan kuma sai mun yi ni a rako ma baya gurin limamanmu masu unguwanninmu daga tanmu su ma sai sun miƙe a tsaye kuma sai sun zama abin da ake cewa proactive kada su zauna suna jiran sai wani ya balla haƙorin wata yarinya sannan an kawo musu a fara zancen tafiya gurin hukuma su fitar da hanyoyi gurin tattaunawa da iyayen yara idan an zauna a fadar mai unguwa ko fadar dagaci mai gari a tattauna cewa jama'a ku farinka shida wa ƴaƴanku cewa haka zalikan an je daurin aurruka mutum 20 50 200 sun zo taron daurin auren wane da wance idan an gama siga a jaddada cewa wato haƙƙin kowanne namiji da yazo gurin daurin auren nan da ango shine ci da sha da kaza sannan ka kiyaye kada ka zage ta kada ka dake ta kada ka kore ta kuma ga yadda Allah ya shimfida in zaka sake ta ga hanyoyin da zaka bi wannan zai rage al'ummanci
ya kake ganin tasirin su
to ni abin da zan ce mu magidanta mu tsoron Allah ko me abokiyar zaman ka taimaka ko menene kai hakuri ka bata haƙin da Allah ya ce ka bata sannan ka dauki matakai irin wanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dauka wajen hukunta mace idan ta yi maka abin da ba daidai ba domin ta dawo kan daidai.
Abin da nake nufi a nan Malam Abdulrahman ga hanyoyi da Dr. Hadi Musa ya faɗa cewa watakila al'umma a matakan unguwa ko a matakan shugabanci na unguwa daga taimaka unguwanni da mai gari da sauransu a cewa idan aka ɗau wannan sigar za a iya cin magaci. Shi ne na ce to tunda kai kana daga cikin magidanta dukkanin mu muna ciki amma dai kai yanzu kake sanye da hular mu a wannan zauren la'akari da yanayin magidanta da kuma yadda al'amura suke gudana na tarzoman da rashin dadi a tsakanin ma'aurata din da gidaje ya kake ganin za su iya sauraron irin waɗannan sigogin da za a bi na kawo gyara misali ko kuma akwai wata hanya da kake ganin ita ce tafi ba wannan wanda Dr. Hadi ya ambata ba
to inda zamu tashi kenan mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai ku kasance tare da mu domin jin ƙarshen wannan musayar yau kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayya dan adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takeice
jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin ci gaba da gwagwarmaya don juya nasarar da zaɓen shugaban ƙasa Joe Biden ya samu a zaɓen da aka yi a ƙasar a watan jiya a wata sabuwar ƙara da aka shigar kotun koli bayan da babbar kotu ta ƙi amincewa da wani yunkuri na soke nasarar Biden da ya samu a jihar Pennsylvania da ke gabashin ƙasar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana zamu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ina taya iyalan Rabaran Muhammadu dan Amariya Ragon da na Sajan Ahijo Sile Kassa murnar daurin auren ƴaƴan su Dr. Nasir Muhammadu dan Amariya da Rachel Ahijo da za a yi jibi Asabar 12 ga wata da karfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Gospel Kabon Urkuba Road Jos Jihar Plateau. Allah ba da zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Dodone da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.